أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من أغودي مع الله سبحانه وتعالى دي ساك دا ودمو دي دي ونن لوكسي أونن واتوزي زاوية مولانا شريف wacce take zariya karkashin jagorancin Maulana Prof Ibrahim Ahmad Makari Allah ya kara masa lafiya ban manta ba a karatun mu da ya gabata mun karanta abin da ake cewa anwa'ul kalam a cikin wato fannin ilimin nahwu da muke karantawa wato anwa'ul kalam shine zamu kira shi daga man babi na biyu cikin abwabu ilmin nahwi wato ya wannan kamar yadda muka faɗa ya kunshi shi anwa'ul kalam ya kunshi abubuwa guda uku wato abubuwan da magana yake ginuwa akan su a yaren larabci muka ce na daya suna wanda muka yi bayani muka yi ta'rifin sa sannan muka faɗi cewa abu na biyu shine fi'ili muka yi bayani menene ake nufi da fi'ili ma'ana aiki ne ake nufi da shi kuma ya kasu kashi nawa duka mun faɗi ya kasu kashi uku lura da zamuna sannan na ƙarshe wanda ba mu samu mun taɓa shi ba lokaci ya kawo jiki shine alharfu wanda shine wato nau'i na uku cikin nau'o'in nau'o'in wato abubuwan da magana yake ginuwa da su a larabci shi in aka ce alharfu shine wato shi ta'rifinsa suna cewa shine ya zama abun duk da bai karɓi alamomin suna da alamomin fi'ili ba duk abin da kaga bai karbi wa'innan abubuwan ba to sunan shi harf haka dai kamar yadda zamu gani cikin nasi mai ajrumi ya ci gaba da cewa amsilatul lil harfi yace misalai na wato harafi bayan ya bada misalan fi'ili da na suna sai ya kawo mana misalan harafi ya fara da min sannan sai ila wanda sai an sannan sai ala sannan sai illa wato wa'innan guda hudu na da suka gabata dukansu ana kiransu da huruful jarri mun yi bayani kwanaki a cikin misalai da muka bayar na harafi wato harafi ya kasu kashi kashi a yaren larabci wa'innan guda hudun da min da ila da ala da an duka ana kiransu da huruful jarri kuma dukansu harufa ne wanda suke ba sa zuwa sai suna sai dai suna ba abin da ke biyo bayan su sai suna ma'ana fi'ili ba zai biyo bayan wa'innan harufan ba sannan bayan su sai ila wannan ila ana ce mata harful istisna'i za mu ji menene istisna'i in muka zo babin abin da ake ce ma istisna sannan sai lakin sai inna sai an wato lakinna shi ma harafi ne da yake daga cikin harufai amma shi yana cikin harufan da suke shigan ma fi'ili a wajen wasu malamai kuma a cikin zurfafa kai karatu za mu gane kuma yana shiga ma abin da yake ba ma fi'ili ba sai inna wanda take banta ita kuma da suna kadai tana shiga cikin jumlan da ake ce ma jumla ismiya wanda ya kunshi mubtada da khabari kamar yadda za mu ji a gaba insha Allah daga ita sai an sai bala sai bal wa'innan duka da bala da bal duka suna cikin harufan da ake ce musu harfu atafin da kuma qad da saufa su kuma suna cikin wato qad yana ana ce masa harfu tahqiq sai kuma saufa ana kiransa yana ɗaya daga cikin harufan da suke shiga cikin fi'ili mudari'i kamar yadda muka faɗa rannan sai canza ma fi'ili mudari'in daga dilalan ma'ana bada ma'anan yanzu zuwa ma'anan dan anjima ko bayan wani lokaci sai hatta sai lam sai la sai lan ga sunan dai da yawa wanda zamu ji kowanne a cikin tafasir din bayanan sa idan muka zo cikin babin da yake magana akan sa insha Allah ta'ala a takaice wannan shine cikon karatu da ya gabata na cikin anwa'ul kalam so yanzu abu na gaba babi na gaba da zamu ji shine wato abun da yake kunshe da alamomin da suke in ka gansu wannan abun zaka ce masa fi'ili ne ko in ka gansu zaka ce wannan abun suna ne kama yadda zai zo insha Allah. So sai ya fara da suna, ya ce alamatul ismi, alamomin suna. Ya ake gane wannan abun suna ne a yaren Larabci? Ya ce fal ismu yu'rafu bil khabdi wat tanwin, suna ana sanin sa da wato al khabdu. In aka ce khabdu, wannan mustalah ne na ma'ana malaman kufa, suna ce ma al kasru khabdu, ma'ana wasali kasa, ana kiransa da al khabdu, wanda kuma shine ake ce majarru. Sannan baya ga khabdu sai at tanwino, ma'ana duk inda kaga wasali kasa a Larabci wannan kalman to suna ne. Sannan at tanwin, akwai abun da ake ce ma tanwin. Tanwini shine wasulla guda biyu, sawa'un wasu fathataini ne ko kasrataini ne ko dhammataini ne, wa'annan dukan su ana kiransu tanwini a wajen malaman nahwu. Shi tanwinun nan yana da kashe-kashe, ya kasu kashi takriban kusan guda hudu. Akwai tanwinul tamkini, akwai tanwinul iwad, sannan akwai tanwinul muqabala, sannan kuma akwai tanwinul tankir, wanda duka za mu ji tafasil din su insha Allah bayan dan nan kadan. Sannan baya ga tanwini, alama na uku shine dukhulul alif wal lam, ya zama alif da lam sun shiga cikin kalma. Duk inda kaga alif da lam a Larabci, to wannan kalman da ya dauki alif da lam din kalma ne da ake kiransa da al ism, wato suna. Sai kuma wa huruful habdi, sannan ya zama suna kalman duk da zaka ga ya biyo bayan wasu abu da ake cewa huruful habdi, su ne wanda muka dan fada dazu kadan, cewa min da ila da ala da an da ala, su ana kiransu da huruful habdi. Su din gaba ɗaya huruful habdi guda 20 ne, kamar yadda Ibn Malik ya kawo su a jere, min wa ila wa an wa hatta wa ala har zuwa ƙarke, guda 20 ne. Amma dai yanzu nan gashi ya gaya mana guda hudu daga ciki. So wa'innan duka huruf din idan abu ya biyo bayan su to suna ne, kuma suna yin masa mai da ƙarkensa ya zama wasali ƙasa. Wa hiya, ga sunan ya kawo su, min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam. Wa'innan su ake kira da huruful jarri. Ana ƙara musu wasu huruf da ake ce musu huruful qasmi, wato su harufa ne wanda ake amfani da su lokacin da za a yi rantsuwa a yaren Larabci. Su ne wawun da ta'un da kuma ba'un. Lokacin da kace bismi, bismi kalman basmala da ake yi, wannan ba'un din harfu jarri ne, shi yasa kace mi baka ce mu ba. Haka dai, wannan a takaice su ne ake ce masu kuma huruful qasami. Dukansu dai suna cikin abin da ake ce mahruful khabdi ko kuma huruful jarri. Sai ya ci gaba yake cewa wa aqulu lil ismi alamat, suna yana da wato alamomi, yatamayyazu an akhawayhi al fi'l wal harf, yana ban wanda wannan alamomi su suke bambance shi da ɗan uwansa nan guda biyu, fi'li da harfi. Wa in su alamomi ne yace bi wujudi wahidin minha, in dai aka samu wa'annan alamomin wanda zai kawo mana ya muka ambace su a baya guda hudu ga sunan, to in dai aka same su wannan abun yana indicating din cewa wannan abun suna ne. Yace wa qad zakara al muallif rahimahullahu ta'ala min hadhihi al alamat arba'a alamat, daga cikin alamomin suna a wannan littafin mai ajrumiya ya fadi alamomi guda hudu daga ciki, wa hiya al khabd wa tanwin, shine wasali kasa da kuma tanwini, wa dukhulul alif wal lam, da kuma ya zama kalma ya dauki ya iya daukan alif da lam ba matsala, ba tare da matsala ba, wa dukhulu harful harfun min hurufil habd, ya kuma zama daya daga cikin huruful habd da muka fada sun shiga cikin kalma kuma sun masa tasiri, ma'ana harful huruful jarri sun shiga cikin sa sun yi aiki ba a samu wato tangarda ba. So sai yazo zai mana bayanin menene wato khabdu din nan a yaren Larabci. Menene in aka ce al khabdu, yayi ta ce mana al khabdu al khabdu, to menene khabdu a yaren Larabci? Yace tutul irtifa', in aka ce al khabdu ana nufin kishiyan wato abu ya zama mai tudu ko ya daga haka kenan kwari shi ake cewa mene al-khabtu wa fi silah an-nuhat ibaratan an al-kasrati allati yuhdithuha al-amilu aw ma naba anha a wajen malaman nahwu kuma shine wasali kasan da wani abu da ake ce ma amil amil shine abun da yake shiga cikin wani kalma yayi masa tasiri a yaren larabci wannan shi ake kira da amil shi kuma abun da aka yi masa tasirin ana kiransa da mene da ma'mul abun da aka yi masa tasirin ana kiransa da ma'mul so kenan a duk kalman da wani kalma abu wani har wani abu ya shiga cikin sa yayi masa tasiri wannan abun da ya tasirin ana kiran shi da amil saboda haka yace kasara shine wani wasali kasa da amil yake jawo sa mun faɗa amil shine abun da ke shiga cikin wani abu ya masa tasiri aw ma naba anha ko kuma abun da yazo yana imbanci amil din zai yuyu kaga an yi tasiri a jikin kalma amma kuma baka ga mai abun da ya tasirin ba so akwai sai wani abu yazo yana imbance sa so shine yake nufi da aw ma naba anha wa zalika mithlu kasratir ra'i min bakrin wa amrin bi nahwi qawlika marartu bi bakrin yace wannan amil din in ka kalla kalman misali bakru kalman bakru in ka kalle ta gayi nan zaka ganta yace da wasali kasa in ka zo ka sa ta a jumlan nan da zai zo yace in ka ce misali marartu bi bakrin marartu bi bakrin aga marartu fi'l wa fa'il zamu ce bi bakrin alba'u harful jarri bakrin ismun majrurun bil ba'i gayi nan mun ga bakrin amma sau ba a ce bakrun ba ba a ce bakran ba an ce bakrin dalilin cewa bakrin ba bakrun ba ba bakran ba shine zuwan wannan ba'un din da ke cikin wato kalman da ya shiga cikin kalman bakru da aka ce bi bakrin wa qauluka hadha kitabu amrin hadha kitabu amrin hadha kitabu amrin kaga hal ha'u hakut tanbihi ko za yana cikin asma'ul ishara shi kuma asma'ul ishara suna cikin asma'a mabniya saboda haka zaka ce idza ismu ishara mabniyun ala as-sukun fi mahalli ar-raf'i mubtada kitabu zai zama khabaru mubtada'un marfu' wa huwa mudafun amrin mudafun ilayhi so anan ya hada karatu biyu yana so ya ce mana ana yin khafdu ma'ana al-jarru ta hanya biyu suna ana yin masa jarra ta hanya biyu ko dai ta hanyar harful jarri ko kuma ta hanyar abin da ake cewa al-idafa ko kuma ta hanyar abin da ake cewa al-idafa so in muka lura zaka ga da bakru da amru kafin a sa su mun ce a bakru amru amma da muka sa su a cikin bi bakrin ba mu ce bi bakru ba sai muka ce bi bakrin saboda shigan ba'ul jarri sannan kitabu amrin muka ce ba amru ba saboda mene saboda idafa so kenan ana yin duk sunan da yazo a irin wa'annan halayen guda biyu halin dukhul harful habdi ko harful jarri ko halin kasancewansa mudaf ilayhi za a yi masa wasali kasa kuma wannan ɗaya ne daga cikin alamomin cewa shi ɗin suna ne ba fi'ili ba ne ba harafi ba ne za mu ɗan dakata daga nan zuwa kuma karatu na gaba in Allah ya kai mu za mu shiga ɗaya daga cikin alamomin wato da suke bambance suna da fi'ili da kuma harafi mun dai ji yanda yanzu aka gaya mana alamomin guda huɗu so za mu ƙara dai bayani akan sauran guda ukun amma dai yanzu mun ji hanyar da ake bi a samu abin da ake cewa al-jarru wato a suna yazo a yi masa wasali kasa ta hanya biyu ko ta hanyar jar harful jarri ko kuma ta hanyar idafa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh